This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a sashin Hausar muryar Amurka ne aka kamo kan mitoci 2441 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma ku kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Talata 24 ga watan Nuwamba. Za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya INEC ta yanke shawara game da zaben jihar Kogi cewa
ranar 5 ga watan gobe, wato 5 ga watan Disamba, za a karisa ciwo nan zaben na jihar Kogi, wato rana ta yake nan da za a yi zaben jihar Bayelsa.
An ce idan ana son kawar da karancin man fetur a Najeriya sai an biya haƙoƙi kuma an dawo da tsarin da sannan
kuma a gyara refineries duk su zama suna kowanne suna function suna bada abin da ake so a bada.
Kan wannan matsala ta karancin mai za ku kira wayoyin mu ku bayyana halin da ake ciki a wuraren da kuke sannan ku bada shawara kan yadda za a warware. Kamar kullun lambar mu ita ce 2-2-2-5-5-2-6-5-5. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni. Yanzu kam a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Liberia sun ce wani yaro matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar Ebola. Wannan kuma shine karo na farko da cutar ta laƙume ran wani cikin watanni 6 a ƙasar. An gano ƙwayar cutar a jikin matashin mai shekaru 15 ne a makon jiya, wanda mazaunin Monrovia ne, babban birnin ƙasar. An kuma samu mahaifinsa ɗauke da cutar da wasu 'yan uwansa waɗanda yanzu haka ake kula da su a wata cibiya da ke wajen birnin na Monrovia. Yanzu haka hukumomin ƙasar suna sa ido a kan wasu mutane 150 waɗanda ake tunanin sun harbu da cutar, ciki har da wasu ma'aikatan kiwon lafiya da suka yi cuɗanya da iyalan da aka keɓe. Ɓullar wannan cuta babban kuma baya ne ga ƙasar ta Liberia da ke yammacin Afirka, domin a baya an ayyana ta a matsayin wacce ta kawar da cutar ta Ebola baki ɗaya.
Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wani wato kashe wani alkali da wasu 'yan sanda biyu da kuma wani farar hula a harin ƙunar bakin waken da aka kai wani otal da ke arewacin yankin Sinai wanda tungace ga mayakan. Hukumomi a birnin Al-Qahira sun ce harin ya raunata mutane 12 wanda aka kai a otal ɗin Swiss Inn a yankin El Arish, inda alkalan da ke sa ido kan zaɓukan 'yan majalisa ke zaune. Jami'an tsaro sun buɗe wuta kan wata mota da ke shaƙi da bama-bamai yayin da ta tunkari ginin otal ɗin, inda daga baya ta kama da wuta. Sai dai duk da haka mayakan sa kai biyu sun sulale suka shiga cikin ginin, inda ɗaya daga cikinsu ya tayar da band ɗin da ke jikinsa yayin da na biyun ya buɗe wuta a wani ɗakin da ke cikin otal ɗin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 12 suka rasa rayukansu a babban birnin Tunisia a yau Talata bayan da wani abu mai fashewa ya faɗa kan wata mota ƙirar bus da ke ɗauke da wata tawagar masu tsaron shugaban ƙasa. Ma'aikata cikin gidan ƙasar ta Tunisia ta tabbatar da aukuwar wannan lamari wanda ya faru a tsakiyar birnin Tunis. Jami'an tsaro da majiyoyi a fadar shugaban ƙasa sun ce har yanzu ba a tantance ko bam aka hurga a kan motar ko kuma an kai bus ɗin ne da wani abin fashewa ba. Wannan hari na zuwa ne kwanaki 10 bayan da aka ƙara tsawar matakan tsaro a birnin na Tunis. Fannin yawon buɗe ido na ƙasar ta Tunisia na fuskantar koma baya a wannan shekara dalilin hare-haren 'yan ta'adda da ƙasar ke fama da su.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ce harbo jirgin yakin Rasha da aka yi a iyakar Turkiya da Siriya a yau Talata wata alama ce da ke nuna cewa akwai matsala tattare da aikin da Rasha ke yi a Siriya. Shugaba Obama ya kuma bayyana cewa Turkiya na da damar da za ta kare sararin samaniyarta. A lokacin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaran aikinsa François Hollande ke ziyara a Amurka, Obama ya ƙara da cewa ana kan tattara bayanan yadda Turkiya ta harbo jirgin na Rasha mai lamba SU-24. sai dai ya ambaci cewa jiragen yakin na Rasha na kai hari ne kan 'yan tawayen Siriya masu saucin ra'ayi gabda kan iyakar kasar Turkiya. Shugaba Obama ya kuma yi kira ga bangarorin biyu da suka yi zuciya nisa domin kada rikicin ya kazance, tare da bayyana cewa wannan alama ce da ke kara nuna bukatar a kawo ƙarshen faɗan na Siriya cikin gaggawa. A baya Rasha ta zargi Turkiya da yi mata zagon ƙasa, tana mai cewa Turkiya na goyon bayan ayyukan ta'addanci. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington. To, kamar yadda kuka ji, hukumar zaben Najeriya ta yanke shawarar ƙarasa zaben jihar Kogi. Wannan kuwa na faruwa ne a daidai lokacin da ake turka-turka saboda kujerar chairman ta ƙasa ta jam'iyyar PDP, kuma har ma abin ya kai ga rugawa kotu. Daga Abuja ga wakilinmu Nasir Adamu Ilkaya da rahoton.
Hukumar zaɓe ta ƙasa ta fidda sanarwa inda ta amince ranar 5 ga watan gobe, wato 5 ga watan Disamba, za a ƙarasa shi wannan zaben na jihar Kogi, wato rana ta yake nan da za a yi zaben jihar Bayelsa. Kuma an ba wa ita jam'iyyar APC dama ta fidda wani ɗan takara da zai mai gurbin marigayi Prince Abubakar Audu. Sannan zaben ko ba wai an soke shi ba ne, za a ƙarasa ne a wajajen da aka soke zaben saboda matsalolin da aka samu.
Wato, jam'iyyar PDP da APC duk sun amince da wannan matsayin?
Hukumar zaɓe ce ta yanke wannan hukuncin. Da haka kawai su dai jam'iyyu 25 da suka shiga zaɓen za su sake shiryawa ne domin a ƙarasa wannan zaɓen. Wato, babu buƙatar lalle sai ko jam'iyyun sun amince ko ba su amince ba. Illa iyaka kawai hukumar zaɓe ta umurce su ranar 5 ga watan gobe za a ƙarasa zaɓen da ba a kammala ba a jihar Kogi.
To, mun ji ana jayayya game da kujerar chairman ɗin jam'iyyar PDP a matakin tarayya, me ake ciki ne?
Tun murabus ɗin shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu bayan faduwa zaɓe da PDP ta yi, Secondus ke zaman muƙaddashi, inda Gulagai buƙaci kotu ta tilasta masa ya sauka da bawa yankin arewa maso gabas dama ya fito da wanda zai kammala wa'adin mulkin Mu'azu. Barista Gulagai ya ce hakan ne maslaha ga PDP.
Idan an bi kundin tsarin mulkin PDP, dole ne wanda yake rike da kujeran yanzu, wato mataimakin chairman, an zaɓe shi ne na mataimakin chairman. Ya rike kujeran mataimakin chairman, ya rike kujeran chairman. Arewa maso gabas kuwa babu ido, babu wakilci. Bai kamata ai haka ba. Mu yan jam'iyyar PDP na arewa maso gabas, jihohi guda shida, ba mu amince da wannan ba.
PDP dai ta bakin mataimakin sakataranta na labaru Barista Abdullahi Jalo ta ce ta san maganar, sai dai ba da gangan Secondus ke ci gaba da mulkin jam'iyyar ba.
Saboda sarƙaƙiya da abubuwan da suke tafiya ba daidai ba, notice din ba a bata da gaske ta kawo mutumin da zai cika gurbin ba. Su kuma ba za su bar ci gaba da harkar jam'iyya ta ci gaba ba a aikin komai ba, babu PDP.
A nasa hangen tsohon kwamishina a Kaduna Sa'idu Abdullahi, na ganin PDP ta ɗauki hanyar gyara musamman ma tsarin da muƙaddashi Secondus zai kawo na komawar takara arewa 2019. Da haka ba ma wani buƙatar ta da jijiyoyin wuya.
Wannan ba mu tunanin zai kawo mana wani rarrabuwa, domin mai yana ɗaya daga cikin matakai da aka ɗauko domin gyaran ita kanta jam'iyyar da kuma gyaran yadda za a tafiyar da al'amarorinta.
Rahotanni na nuna Ahmed Gulak, tsohon ministan Abuja Bala Muhammad, tsohon ministan Sufuri Idris Umar da jigon jam'iyyar Paul Wanfana na nuna shawaran cike gurbin da Mu'azun ya bari. Nasiru Adamu Ilkaya, muryar Amurka daga Abuja.
A gaida Nasiru. Daga batun siyasa kuma sai na ƙarancin man fetur da ke addabar arewacin Najeriya, na tuntuɓi wani jigon ƙungiyar dalalan man fetur a Najeriya, Alhaji Abdulhamid Umar, wanda aka fi sani da Lado Mai Ruwa, wanda na fara da tambayarsa musabbabin kasa shawo kan matsalar ƙarancin man fetur ɗin arewacin Najeriya, sai ya ce.
Abin da muke fuskanta, Malam Ibrahim, akan matsalar wannan mai, mutane suna ganin mai waɗansu ba sanya ake muna farauta shi ba, muna kawo shi. Wato, ban matsalar da muka samu rashin gyaran da ke refineries nan da muke da su Warri da Port Harcourt da Kaduna. Wato, rashin aikin su kaman Kaduna in tana aiki shi ne zai ɗauke mana duk wani kishin ruwa da muke fama da shi na ƙarancin man. To, yanzu ba su aiki da Port Harcourt da Warri da Kaduna, duk ba su aiki a tsaye suke. Dole mutanenmu sai an tafi waɗansu su je Port Harcourt, waɗansu su je Warri, waɗansu je Calabar, waɗansu su je Lagos. Wajen waɗannan private depot shi ne ake samu, ake sauwa, ake kawo shi don a cikin gidan wanda ba mu da shi a nan arewa. babban matsalar da muke fuskanta in an yi bridge din an dauko daga can kudanci zuwa arewaci wajen biyan muka dan samu ɗan matsaloli na rashin biyan kuɗin. To kuma a halin kasuwa yanzu da ake ciki in ba ka da jari ba ka da kasuwa.
Su ake kasa biyan ku?
Akwai masu hakin biya wanda su ne Petroleum Equalization Fund wanda suke biya a Abuja. To shi ne babban matsalar da muke fuskanta yanzu kuɗi shugaban ƙasa an ce ya ba da kuɗin to amma dai har yanzu kuɗin ba su zo hannun mutanen mu ba.
Wannan na da nasaba da batun tallafin man fetur da ake takaddama a kai?
A'a, mu wannan bai ciki saboda ai duk wanda zai biya man akwai wani abu da ake biya a ciki shi ne za a biya kuɗi. Wannan raraba mu san ai ita gwamnati ta san take sa ta mu muke samun ta. Mu dai wannan da ake biya allowance ne tun ba a yi maganar raran man fetur ba tun lokacin General Ibrahim Babangida muna birgin din nan kuma har yanzu ana yi.
Idan an tambaye ka hanyoyin warware matsalar mai ko ƙarancin mai a arewacin Najeriya me za ka ce a takaice?
To idan aka ɗauki mataki na depo-depo kamar yadda ake yi da a turo daga refinery kuma sannan akwai da waɗansu waɗanda suke da depo-depo a Kano da Gusau da sauran duk wani babban gari suna da irin wannan a Jos da sauransu. Idan sun ɗauko daga kudanci ko da akwai shi a arewa za a aje shi a cikin depo in lokaci ya yi kamar za a samu irin wannan matsala. Sai a buɗe wannan ɗin a ba jama'a don su kai gidajen mai shi ne na ɗaya. A dawo da wannan tsari sannan kuma a yi ƙoƙari a taimaka duk wani makita wanda suke bin waɗannan kuɗaɗe a taimaka a basu. Na uku kuma a gyara refineries duk su zama suna kowanne suna function suna ba da abin da ake so a bada. Kamar Kaduna muna a samu duk rana mu samu kamar lita miliyan 10 ko lita miliyan 8 duk ranar duniya to shi ne zai ishe mu arewa.
Wato in aka ɗau waɗannan matakan an yi bankwana da matsalar mai kenan?
An yi bankwana sai kuma a duba depo-depo ɗin su jami'an da suke rarraba abubuwan masu haƙƙi akan abin. Abin da ya kamata a ba wani bai kamata a ba wani ba a yi adalci wajen rabon.
Shugaban ƙasa ka taimaka don Rasulullahi.
Don Allah don Rasulullahi.
A ɓangaren mayin fetur arewa dai mun ga masifa.
Arewa kan mun ga mayawo nan gaba.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar ga kira daga Kwara muna saurari.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam. To layinka ya katse bari mu je mu Kano. Wake ka layi a Kano?
Assalamu alaikum Malam Ibrahim sunana Sare Idris mai Samira daga rijiyar Lemo Kano Najeriya. Kuma gaskiya fi sai Allah wannan al'amari na matsalar man fetur sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To kai ma layinka ya katse ko me yake faruwa? To kamar yadda muka ce so muke ku bayyana mana halin da ake ciki game da ƙarancin man fetur a wuraren da kuke sannan kuma ku bayyana shawarwarin da kuke ganin idan aka yi amfani da su za a shawo kan matsalar. Bari mu je mu Bayelsa. Wake kan layi a Bayelsa?
Assalamu alaikum Suleiman.
To Malam Suleiman muna jin ka.
Game da ƙarancin magana ƙarancin fetur da yake faruwa.
Malam Suleiman.
To ni ina ba da shawarin kamar dai wannan matakin namu na nan Najeriya shugaban ƙasa ya daure ya inganta su.
To mun gode sosai da shawarar ka ko da yake layinka na ɗan abin nan. Bari mu kaɗa Kaduna garin gwamna wake kan layi.
Ibrahim Almasihi gane Sokoto ne daga Kaduna.
To na Sokoto muna jin ka.
To gaskiya abin da ake samu a samu na sojin mai a bari mai a hannun ɗan kasuwa. Kowa je so mai ya kawo shi da farashi ya jaci da kasuwa. Amma kai da farashin da gwamnati take yi ta ce cile shi an da haka wallahi yana ƙara wahala saboda idan mutum ya duba ɗan kasuwa suka so mai a Lagos ko Port Harcourt. Kuɗi za a kawo su zuwa Sokoto ko Kebbi ko Kwara ko ina abin da ya so laka a ƙyale mai shi mata majala saboda ka mutum zai so ya fadi da su su ne gwamnati kuma gashi na a gidajen mai na gwamnati su kuma sai da gwamnati amma
To, mun gode na Shehu. Bari mu kada Gombe. Wake kan layi a Gombe? Wake kan layi a Gombe? To, layin malamin ya katse. Kamar yadda muka ce, so muke mu ji halin da ake ciki dangane da matsalar man fetur, ko ce karancin man fetur a wuraren da kuke da kuma shawarar da za ku bayar. Bari mu je Niger. Wake kan layi a Niger?
Daga Niger, Saluhu ne, injiniya Saluhu, Murtala, Zangiru ne.
To, injiniya, muna saurare.
To, ni shawarar nake son bayar depo-depo ɗin da aka daina yi lokacin baban gida. To, shi nake son a maida su.
Kana ganin aka yaka shi kin?
Depo ɗin nan zai taimaka duk man da ake samu, matsalolin da ake samu zai ɗan rage wannan man.
To, mun gode sosai. To, mun gode sosai. Bari mu kada jigawa. Wake kan layi a jigawa? To, da alamar layin na jigawa ya katse. To, kamar yadda muka ce, so muke mu ji halin da ake ciki game da matsalar man fetur a wuraren da kuke, da kuma shawarwarin da kuke ganin idan aka yi amfani da su, za a shawo kan matsalar. Kamar yadda muka ce, wannan matsala ta fi tsanani a arewacin Najeriya. Kamar yadda kuka ji malamai na gaba na bayani, sannan kuma ba Najeriya ba, wato ba Arewa kawai ake samun matsalar ba, ana ma samu a kudancin Najeriya, amma ba kamar yadda abin yake ba Arewa, inda sai an tafi kudu ko kuma sassan kudu daban-daban an kawo man Arewa idan aka dubi nisan wuri da ku. To, bari mu kada Taraba. Wake kan layi a Taraba?
Yawwa, kuna magana ne da Abdullahi Kacinta.
To, ya abin yake a inda kake kuma da shawarar ka?
Gaskiya muna fama da wahalar mai kira. Amma shawara na shine a dawo da tallafin nan, mana rika ba su tallafi din ko ba rika samun man kamar yadda yake samun su a da a yalwace.
To, baka ji an ce wasu ƴan boko bane ke amfani da sunan tallafi suke kwana da kuɗin?
Amma kuma in muna samun su a wadace. Inda ka je gidan mai za ka samu man mu sha.
To, Malam na Taraba, mun gode sosai da shawarar ka. Bari mu matsa kusa da kai amma Barno. Wake kan layi a Barno?
Alhaji Usman Efi.
To, Alhaji Usman, muna jin ka.
Wasi wannan matsalar man fetur. A gaskiya daga manyan yake. Daga can ba sa samun yadda suke saye yadda farashin gwamnati yake. To, za su sayi mai din nan at least ya kai 92-95. Yaya za su yi su kawo Maiduguri a ce an sai da shi 87?
To, mun gode sosai da wannan shawarar ka ko bayanin ka. Bari mu je mu Yobe. To, layin Yobe ya katse. Bari mu je can Kurmi. Wake Oshun?
Sani Amik ne wanda yake da Katsina State, shine zo nan, shine.
To, layin na duk ya katse. To, kamar yadda muka ce, so muke mu ji ra'ayinku game da wato halin da ake ciki na ƙarancin man fetur da kuma shawarwarin da za ku bayar da kuke ganin idan aka yi amfani da su za a shawo kan wannan matsala ta ƙarancin mai da ta ƙicinyewa da tafi addabar arewacin Najeriya ko da ike duk wani sashi na Najeriya a halin da ake ciki ya san ana wannan ƙarancin mai. Bari mu je mu jigawa. Ke kala a jigawa?
Yawa. Amin mai sani daga Birniya, jiga.
Muna jin ka, Amin.
Yawa, wato dangane da ƙarancin man fetur da ake fama da shi a Najeriya nan Arewa. Ya kamata dillalan da suke, dillalan da suke Arewa, dole sai Allah sa Allah zuciyarsu. Dole tun da kamar da can suke suka wadata. Suna dillalan sun dage da taimako da ganin Allah su sa Allah ɗaya zuciyarsu. Kana bin inganta.
To, mun gode sosai. Bari mu je mu koma Kurmi. Ogun, wake kan layi a Ogun?
Sunana Musa Ermo daga garin Abeokuta.
To, muna jin ka.
Wato ni shawarar abin da na gani duk wani ɗauki ba da ɗin da za a dinga yi akan harkar mai in ba Baba Buhari ya nemi abokanan sana'a na gari ba, to gaskiya ana samun matsala. Dan ka gani garin Abeku ta ma a matsayin inda nake din nan ma wai muna dan samun man jifa jifa 150 170 muke sayan mai a gidan mai.
To mun gode da wannan shawara taka. Bari mu dan matsa kusa da kai amma Lagos. Wake kan layi a Lagos?
Salmanu Jiga.
To Mallam Salman muna jin ka.
Abin da kenan ga maganar man fetur. Depot kaga bai dace a ce gidan mai ba za su zuwa 100 da wani abu. Kaga lahin depot ne saboda za a ce in sun so shi da tsara depot dole in an je gidan mai zuwa da tsara.
Lalle.
Ko ba haka ba?
Wannan haka yake to.
Amma matakin da muke so a dauka a bi depot. A sai so mai da sauki. To kaga in an dauko an ka je gidan mai dole a sai zuwa da sauki.
Shi ma talakai samu da sauki. To mun gode da wannan shawara.
Amma
to bari mu je Yobe. Wake kala yi a Yobe?
Tawa baba ni Bobi ne daga Guru jihar Yobe.
To muna jin ka na Bobi.
Yawa a gaskiya wannan tsadan man gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda yanzu haka mai a guri ya kai 135. Wallahi.
To Allah shi kyauta. Bari mu je Jigawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Muhammad Zalanga, makwallade ji Jigawa Najeriya.
To na Zalanga ba mu labari.
Dangane da wannan matsalar da ake fama ita gaskiya.
A me ke faruwa a inda kake? Muna son mu ji abinda labarin matsalar mai a inda kake kafin ka bada shawara.
To muna cikin matsalar mai gagarumar matsala domin muna sayan sa kusan naira 135 zuwa 40.
To ina mafita?
Kamar yadda gwamnati take turowa a buɗe gidajen mai. A sayar a kan farashin da gwamnati ta bayar wannan lokaci ne ba.
To layinka ya katse, bari mu je mu Niger. Na Niger layinka ma ya katse ko kana jin mu?
Your operator.
To daga jin wannan ka san layin na Niger ma ya katse. To mun gode muku da wato sharwari da kuma labaran koko bayanan halin da ake ciki game da karancin mai a wuraren da kuke, sai kuma madu'i na gaba. Mun gode.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau ne da kwamitin ladabi da da'a na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA, wanda ya nemi da hana Michel Platini da kwamitin ya dakatar daga mukamin shugabancin hukumar kwallon kafa ta Turai har tsawon kwanaki 90. To kwamitin na ladabi da da'a na FIFA ya nemi a tsaida Michel Platini daga shiga harkokin wasannin kwallon kafa ta Rudiya har abadan abadan, inji lauyan sa Maitre Thibaut Dalès, wanda ya ce wannan tayin da kwamitin na ladabi da da'a na ɗakin ladabtarwa da kuma shari'a na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na cikin gida yayi ba wani abu bane illa ganin an gama gaba ɗaya da Michel Platini, kuma an dakatar da shi da yunkurin sa na ganin ya zama shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA. Shi ko kocin kasar Congo Brazzaville Claude Leroy, wanda ake yi wa lakabi da Bokan Bature, yayi ban kwana da kungiyar kwallon kafa ta wannan kasar cewa da Le Diable Rouge de Congo, waɗanda ya share shekaru biyu yana horar da su, kuma ya kai su a kofin nahiyar Afrika da yawa kana shekaru biyu da suka gabata. Bayan haka ya kai kungiyar ta kasar Congo Brazzaville a zagaye na ƙarshe na neman shiga rukunna na tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin kofin duniya na kwallon kafa wanda zai wakana a ƙasar Rasha a shekara ta 2018. Kuma ana tunanin Claude Leroy din zai koma a ƙasar Kamaru ne, inda ya yi horarsuwa kungiyar kwallon kafar ƙasar ta Le Lions Indomptables a can shekarun baya. Abinda Hausawa ke cewa a gulluce dai ke son ta koma gidanta na tsamiya. Dan wasar tennis din nan na ƙasar Sabia Novak Djokovic ya lashe wuri na guga wuri har miliyan 21 da jakka $500 na dollar a wannan shekara kawai, abin da ya kama miliyan 20 da jakka $300 na euro yanzu haka a cikin wannan shekara 2015. Haruna Wamba, ko birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. Cin zarafi mai alaka da jinsi yafi afkuwa ga mata domin su mata ne. Cin zarafin take haƙƙin ɗan adam ne ga mata, wanda ya samo asali daga bambancin jinsi. Kasawar gwamnatoci da al'ummomi ta yadda za su amince da 'yancin mata da 'ya'ya mata a duniya baki ɗaya shi ya jawo fiye da kashi ɗaya cikin kashi uku na matan duniya na fuskantar cin zarafi a tsawon rayuwarsu. Cin zarafin mata na faruwa ne ta nau'i daban-daban, bayan fyaɗe akwai tsangwama, aurar da yara ƙanana, da kuma matan da mazajensu koko surukansu ke duka, da kuma matan da ake yin fataucinsu domin karuwanci. Wannan duk cin zarafi ne mai alaka da jinsi. Galibin mata da 'yan mata da ake tursasawa yin amfani da su a fagen yaƙi da kuma waɗanda ake tsangwama, dukkanin nau'i ne na cin zarafi mai alaka da jinsi. Dukkan nau'i na cin zarafi ba abu ne da za a amince da shi ba. Makonni biyu tsakanin 25 ga watan Nuwamba, ranar kawar da cin zarafin mata, da kuma 10 ga watan Disamba, ranar 'yancin ɗan adam, an sadaukar da kwanaki 16 nan ne akan fafutukan yaƙi da cin zarafin mata a duniya da neman goyon bayan al'umma a ko'ina domin kawo canji. Taken na bana, samar da zaman lafiya kama daga gidaje zuwa uwa duniya, da kuma samar da kyakkyawan yanayi ga kowa domin samun ilimi. Cin zarafin mata ya samu asali ne bisa kallon da ake masu a al'adance. Domin canza wannan, ya zama wajibi mata da 'yan mata su sami ilimi domin samun kyakkyawan rayuwa da su da 'ya'yansu. Wannan yana nufin koyawa manyan maza da samari ɗabi'ar yadda za su kare mata. Cin zarafin mata abu ne da za a iya kawar da shi, kuma yanzu ne lokacin kawar da shi. Sharhin muryar Amurka ne wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka.
To yanzu kuma ga Mahmud Lado ya dawo da labaran duniya, amma a takaice.
To jami'an kiwon lafiya a ƙasar Liberia sun ce wani yaro matashi ya mutu sakamakon kamuwa da cutar Ebola. Wannan kuma shine karo na farko da cutar ta lakumi ran wani cikin watanni 6 a ƙasar. An gano ƙwayar cutar a jikin matashin mai shekaru 15 ne a makon jiya, wanda mazaunin Monrovia ne, babban birnin ƙasar. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kashe wani alƙali da wasu 'yan sanda biyu da kuma wani farar hula a harin ƙunar bakin waken da aka kai wani otel da ke arewacin yankin Sana'i, wanda tungace ga mayakan. Hukumomi a birnin Alƙahira sun ce harin ya raunata mutane 12 wanda aka kai otel ɗin Swiss Inn a yankin El Arish, inda alƙalan da ke sa ido kan zaɓukan 'yan majalisa ke zaune. Aƙalla mutane 12 suka rasa rayukansu a babban birnin Tunisia a yau Talata, bayan da wani abu mai fashewa ya fada kan wata mota ƙirar bas.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sautin, da injiniyar mu Nashwan Kale, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma gobe idan mai duka ya kai mu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.